A jawabin da Layi Muhammad ya saki, ya ce tuni har ministocin sun nada kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ƙaramar ministar sufuri, Bemisola Saraki, wacce za ta gudanar da yadda za a hada gudumawar. Wannan mataki bai yi wa wasu gamayyar ƙungiyoyi daga arewa maso gabashin ƙasar daɗi ba, domin sun kira taro manema labarai cikin gaggawa a Abuja, inda suka bayyana takaicinsu. Abdulrahman Buba Kwacham shine ya jagoranci kungiyoyin.
Na farko dai muna kira ga shi wanda hakkin al'umma ke kansa shugaban kasa, yayi sauri ya dauki matakin gaggawa. Ba abu bane wanda zai zo na shiru, wannan abu ne wanda ya shafi ran al'umma. Kuma a gaskiya ba a yi ma al'umma adalci ba, don rashin adalcin da ba a yi ma al'umma ba, waɗannan mutane manyan kasan nan da shugabannin kasan nan su suka kawo matalakawa wannan ciwo, sannan kuma suna so su daki talakawa su hana su kuka. Su ne suka kawo ciwo, ba talakan da zai iya shiga jirgi ya je kawo wannan ciwo. Su manyan su suka kawo, wato da suka kawo ciwo yanzu bari a takura ma al'umma. An kashe mutane fa talakawa da shike bai shafe su ba, ba wani wanda ya kawo irin wannan mataki. Wallahi matakin da aka kawo na wannan ciwo da shine aka kawo mataki na yakan ta'addanci a Najeriya, da kuma yakan masu garkuwa da mutane. Wallahi da yakare mu za mu faɗi gaskiya, ana so duk abun da zai faru ya faru. Mun fahimci cewa yanzu kasan shugabanni ba don talakawa suke ba, kowa yana yi don iyalansa ne. Garkuwa da ake da mutane da ta'addanci da ke a kasan nan, babu wani jigon mai kuɗin da ya cire kuɗin da ya bayar a yanzu ya bayar don iyalansa da ƴaƴansa da shi. Kulle jahohi da aka yi da sauransu, ai akwai kuɗaɗen da ake ajewa a reserve na kowace ƙasa, wanda irin wannan annoba in ya faru kafin a dauki wannan mataki, me ya kamata a yi da wannan dukiyan? Ina dukiyan yake? Ina dukiyan da shugaban ƙasa ke ta ya tara? Ina yake? Al'umma suna cikin wahala. Yau a ce an kulle wannan jaha, yau a ce an kulle wannan jaha, an bar talakawa suna zaune. Mu aje Madina in iri na ina da abincin da zan ci wata shida a cikin gidana, wani fa sai ya fita a ranan din zai samu abin da zai ci. Wannan ba masifatin kare mu ba. Ana tsoron abin da Allah ya halitta, ba a tsoron Allah.
To sai dai ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC, Kanar Garus Bololo Mai Murabus, ya bayyana ra'ayinsa, yana mai cewa
abun ya bani mamaki sosai, saboda abun da na gani ciwo din ya fara kama manya ne shine za su kayar da wannan abu. In ba haka ba, yigin gumi da ake a Najeriya a lokacin ya ba su rage kuɗin su aka taimaka wa talaka ba. Kuma bayan wannan in aka rage aka musu aka tara wannan duka kuɗin za a tsayar da shi a coronavirus, kuma gashi an ce mutane a rufe su a ɗaki. Me gwamnatin da tana dawa talaka wanda zai ci? Ai wata coronavirus guda biyu ce ma na ganta. Saboda mutum bai da abun da zai ci ya kwanta har gari ya waye, kuma gobe da safe ya tashi ba wani abinci, ai wata coronavirus ne. Gwamnati ta kamata ta tashi a yayin da mutanen China suka yi da sauran da America suka yi na lockup din, na kowane abu sun aje musu abincin su, kaman yanda daga gwamnan Lagos ya yi. Amma don ka bada doka kai kana tsin matsayin ka gwamna, ba wani ko bread wanda ka aje wata laka ko fiyo wata shi ya zai da ransa.
A bangare guda, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jinjinawa manyan 'yan Najeriya da kungiyoyi da suka tashi tsaye wajen yaki da annobar coronavirus, wacce aka fi sani da COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.